Sashen Hausa na muryar Amurka yake magana daga nan birnin Washington DC. Masallar wa assalamu alaikum da fata an wani lafiya. Har yanzu dai babaya ko makirri ne tare da Mahmud Ibrahim Kwari da sauran abokan aiki. Muke farin cikin sake kasancewa da ku a wannan shiri na daren yau Asabar 17 ga watan Yuni shekarar 2023. Bayan labaran duniya za ku ji cewa gwamnatin jihar Bauchi ta kulla yarjejeniya da hukumar yaki da shan miyagun kwayoyi da fataucin su NDLEA domin magance matsalar ta'ammuli da miyagun kwayoyi tsakanin matasa. Kamar kowane daren ranar Asabar, yau ba muna tafi da shirin amsoshin tambayoyin ku na Ibrahim Ka Almasi Garba. Akwai kuma labaran wasannin ƙarshen mako, to amma kafin nan ga Mahmud Kwari da labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, ga kuma cikakkun labarun. Jami'an tsaro a Uganda sun ce suna zargin mambobin kungiyar 'yan tawayen kasar ta AGF da alhakin kai harin jejjima a wata makaranta da ke yammacin kasar inda mutane 41 suka mutu. Hukumomin tsaron sun ce a daren jiya ne 'yan tawayen suka kai harin a kan makarantar sakandare mai suna Lubirira Secondary School Chamon Podwe a lardin Kasese na yammacin kasar kusa da kan iyakar jamhuriyar demokaradiyyar Congo. Shugaban lardin Muhindi Bunkanjo Eripazi ya faɗa wa muryar Amurka cewa gawakin mutane 17 daga cikin ɗaliban da harin ya kashe sun ƙone ƙurmus, yayin da wasu mutane 8 suka jikkata, waɗanda suka haɗa da ɗaliban 6 da malami guda 1 da kuma wasu mutane guda 2. Tazarar kilomita 2 ce tsakanin wurin da al'amarin ya faru da kan iyakar Uganda da Jamhuriyar Demokaradiyyar Congo, kuma daura da filin shakatawa na Virunga National Park. A yau Asabar, farmaki ta sama ya kashe akalla mutane 17 a tsakiyar Kartin babban birnin kasar Sudan mai fama da rikici. Waɗanda harin ya ritsa da su sun haɗa da yara guda 5, kamar yadda jami'an kiwon lafiya na ƙasar suka tabbatar. Harin na yau na cikin hare-haren mafiya muni a baya-bayan nan da mayakan rundunar sojin ƙasar da abokan fafatawarsu da karin sa kaya na ƙungiyar RSF ke kaiwa a sassan ƙasar. Sai dai har yanzu ba a kai ga fayyacewa ba ko wannan harin an kai shi ne ta jirgin yakin sojoji ko kuma an yi amfani ne da jirage marasa matuƙa. A gande na zuwa ne a daidai lokacin da rundunar sojojin ta Sudan ke takidin kai farmaki akan sansanoni da cibiyoyin mayakan kungiyar RSF, yayin da su kuma dakarun RSF ke amfani da jirage marasa matuƙa da na'urorin kakkaɓo jirage wajen mayar da martani akan sojojin gwamnati. Ma'aikatar lafiyar ta Sudan ta ce harin na yau Asabar ya lalata gidaje 25 a yankin Yarmouk na gefen birnin Khartoum, inda dakarun ɓangarorin biyu suka shafe makonni suna musayar wuta saboda kasancewarsa cibiyar kula da aikace-aikacen rundunar sojin ƙasar. Ƙasar Rasha ta ce ta daƙile wani harin jiragen marasa matuƙa da aka kai a daren jiya kan wata matatar mai da ke yankin Brang na kan iyakar kudancin ƙasar. Alexander Bogomaz, gwamnan Brang, ya ce bataliyar tsaron sararin samaniya ta Rasha ta daƙile wani harin da sojojin Ukraine suka kai da daddare kan matatar man Drozba da ke lardin Novozigov. A halin da ake ciki kuma wata tawagar shugabannin ƙasashen Afirka na ganawa a yau Asabar da shugaban Rasha Vladimir Putin a St. Petersburg a ƙoƙarin shiga tsakani don cimma wata yarjejeniya ta kawo ƙarshen yakin Ukraine da Rasha. Tawagar ta yi bakamancin wannan ganawa da shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky jiya Juma'a. Mambobin tawagar sun haɗa da shugaban Afirka ta Kudu Cyril Ramaphosa da shugaban Senegal Macky Sall da shugaban Zambia Hakainde Hichilema da shugaban Comoros Azil Assoumani, wanda a baya-bayan nan ya jagoranci kungiyar tarayyar Afirka. Shugabannin ƙasashen Congo da Masar da kuma Uganda sun aiki ne da wakilansu. Labarin duniya na zuwa muku ne daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken ya ce yana goyon bayan ƙoƙarin Koriya ta Kudu wajen samar da kyakkyawan yanayin alaƙa da ƙasar China, a cewar ma'aikatar harkokin waje ta Koriya ta Kudun a yau Asabar. Mr. Blinken, wanda ake sa ran zai isa birnin Beijing babban birnin kasar ta China a ziyarar aiki da zai kai kasar zai tattauna kan batutuwan diplomasiya tsakanin China da Amurka da ma wasu batutuwa da suka shafi alaka tsakanin Korea ta Kudu da kuma Korea ta Arewa. Anthony Blinken da takwaransa na Korea ta Kudu Park Jin sun yi tur da abin da suka kira tsokanar fada da Korea ta Arewa ke yi akai-akai. A don haka suka ce akwai bukatar Amurka da Koriya ta Kudu su ci gaba da roƙon China ta taka rawar da ta kamata a kwamitin sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya game da ajandar nan ta batun lalata makamin nukiliya. Ko da yake wasu jami'an Amurka sun ce ba sa zaton ziyarar Mr. Blinken zuwa China irin ta ta farko da sakataren harkokin wajen Amurka zai kai cikin shekaru biyar za ta haifar da wani sakamako mai alfanu da ake bukata, amma Anthony Blinken ya ce ziyarar na da muradin samar da budadde kuma sahihin yanayin sadarwa tsakanin kasar Amurka da China. A jiya Juma'a ministan harkokin waje na kasar Mali ya bukaci dakarun wanzar da zaman lafiya na Majalisar Ɗinkin Duniya da ke kasar wadda ke fama da rikicin ta'addancin masu ikirarin Islama sama da shekaru goma da suka shuɗe su fice daga kasar nan take, yana mai cewa sun gaza wajen gudanar da ayyukansu. A jawabin sa ga kwamitin sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya, Abdullahi Diop ya ce tawagar ta Majalisar Ɗinkin Duniya bata cimma manufofinta ba kuma tana haifar da rashin yarda tsakanin jama'a. Tun a shekara ta 2012 ne kasar Mali ke kokarin shawo kan mayakan masu tsatsauran ra'ayin addinin Islama, kuma a wannan shekara ne aka tilastawa 'yan tawaye masu tsatsauran ra'ayi sauka daga madafin iko a garuruwan arewacin kasar Malin tare da taimakon sojojin da Faransa ke jagoranta, amma suka sake haduwa a cikin Sahara inda suka fara kai hare-hare kan sojojin Mali da tawayenta. Akalla dakarun wanzar da zaman lafiya 170 aka kashe a kasar ta Mali daga shekara ta 2013 zuwa yanzu a cewar Majalisar ta Ɗinkin Duniya.
Labaran duniya ke na aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Madalla. Gwamnatin jihar Bauchi ta kulla yarjejeniya da hukumar yaƙi da shan miyagun ƙwayoyi da fataucinsu NDLEA domin magance matsalar ta'ammuli da miyagun ƙwayoyi a tsakanin matasa da ke sanya su ƙaddamar da ayyukan ta'addanci irinsu sara suka da kuma 'yan bakin boda. Gwamnan jihar Sanata Bala Abdulkadir Muhammad ya kulla yarjejeniyar ce a lokacin da sabon kwamandan NDLEA ɗin ya ziyarci gwamnan a gidan gwamnatin jihar a Bauchi. Abdulwahab Muhammad ya aiko mana da ƙarin bayani.
Da yake madaftan kwamandan hukumar yaƙi da shan miyagun ƙwayoyi gwamna Bala Abdulkadir Muhammad ya ba hukumar dangane da gagarumin aikin da suka sa gaba na daƙile matsalar tu'ammali da miyagun ƙwayoyi da ke illatar da matasa, inda ya buƙaci ganin yaƙin ba wai kawai ya tsaya kan matasa ba, a faɗaɗa shi har zuwa kan masu safara da kuma saida ƙwayoyin.
Musu godiya bisa bubasa da kokari da suke yi na cewa suna yaki da gaske da masu amfani da miyagun ƙwayoyi da sauransu wanda yake kawo taɓarɓaran tsaro da kuma tarbiyyar yaran musamman ma matasa a cikin garin Bauchi da sauran wurare. Nan garin muna da 'yan sara suka, ajar muna da 'yan boda, misau muna da irinsu. To ba kawai masu shaɗin ba ne su yaran da suka ɓangare, su kansu masu wato dillalan wannan miyagun ƙwayoyi na gargaɗe su cewa lallai su kama su. Kuma an kama su ba kawai in an kama mutum yana sayar da miyagun ƙwayoyi a bashe tafi ba, kuma ai amfani da kafofin labarai a dinga ana gargaɗi wa mutane, kuma haɗa kai da sarakuna da shugabanninmu na addinai gargaɗi wa mutane su san cewa ƙwaya ba shi ne mummunan ciwo da mutum zai sa wa kansa. Na shi ya sa ma da ɗaga takunkumin ɗaukan aiki a jihar Bauchi don a sama matasa aiki. Kuma kwanan nan banga an kira ni an ce a ƙona wanda aka kama ba, shi ya sa na ce to ni fa ina so a kira ni jan ga ba a karba kuma wayansu je su diba su sayar ba da yawanci mutane suna da korafi ana bugo min wayoyi cewa ga abin da yake faruwa to amma ka san ba za ka ga musu komai a fili ba tunda su ne ma'aikatan amma su ma suna kokarin su idan ba an fito an nuna ga kayan da aka kwace a wajen su dillalan miyagun kwayoyi da kuma sauran abun sheka da sauransu ba to sai mutane su dauka kamar an sake daukan su an amfani da shi ne
tun da farko komandan hukumar NDLA na Shira Bauchi Malam Ali Aminu ya jaddada wa gwamnati samun dukkan goyon bayan hukumar don tabbatar da an tsarkake jihar Bauchi daga wannan musiba na amfani da miyagun kwayoyi.
By virtue of my position as the NDLA State Commander Bauchi, I can say with confidence that the level of drugs used in the state is very high and the consequences are also very high. This call for concerted efforts by all to protect our loved ones.
Ya ci gaba da cewa a matsayinsa na komandan hukumar Bauchi ina shaida maka yawan tu'ammali da muggan kwayoyi a jihar ya ta'azzara wannan yana nuni da cewa matsalar a jihar tana da ban tsoro hakan na bukatar kowa da kowa ya bada gudummawa don kare abinda muke kauna wani mahaifi yayi na'am da wannan yunkuri da gwamna Bala Abdulkadir Muhammad Kauran Bauchi ya dauka na hada hannu da hukumar NDLA don yaki da tu'ammali da miyagun kwayoyi
sunana Alhaji Dan Asabe Babangunti wanda sai so gaskiya mu a matsayin mu na iyayen yara wannan shiri da gwamnati ya dauka na hada kai da hukumar shade wato shi mai gungun kwayoyin NDLA da yaki wayannan yara masu abubuwa gaskiya mu muna goyon baya saboda wayannan yara zaka ga kawai sun je sun sha wani abu ne wanda zai dauke musu hankali kawai sai su kwace wayan mutum ma in ya zo da tsauri ma su kashe shi bayan mun ba su yi masa rauni ba kuma ba su abun baya zuwa wani ko'ina saboda haka wannan yunkuri da gwamnati ya yi na hada kai da hukumar shade sha fato shi da mai kwayoyi muna goyon baya 100% Allah ubangiji kuma ya taimaka ya bashi sa
wani uba kenan da ke bayani dangane da wannan yunkuri da gwamnan Bauchi ya dauka na hada hannu da hukumar yaki da shan miyagun kwayoyi Abdulwahab Muhammad wanda Amurka daga Bauchi a Najeriya
a gaida Abdulwahab Muhammad da wannan rahoton yanzu kuma lokaci ne da zan koma gefe Ibrahim Kalmasi Garba ya gabatar da shiri na gaba
Masu sauraron mu assalamu alaikum barkamu da sake saduwa da ku a wannan shiri na amsoshin tambayoyin ku Yau za a ji kashi na biyu kuma na ƙarshe na ansar tambayar nan mai cewa wai shin wani dalili ne yasa a wasu kasashen waje kamar su Japan da sauran kasashen yankin Turai ake yawan fuskantar girgizar kasa sabanin yadda abun yake a wasu kasashen mu na Afirka kamar Najeriya da Kamaru da dai sauransu inda ba a fuskantar wannan matsalar su da suke fuskantar wannan matsalar me yake janyo musu ita mu kuma da ba ma fuskantar ta menene ya sanya hakan kuma wani mataki ya dace mu dauka don gudun fadawa matsalar masu tambaya idan an tuna dai su ne Sanusi Madattai da magaranda Isuhu Makera Madattai to idan masu tambayar da ma sauran masu sha'awar ji na tare da mu ga kashi na biyu kuma na ƙarshe na ansar da wakilin mu a Shiyar Adamawa Najeriya Muhammad Salisu Ladu ya samo muku daga Professor Ilimin Geografiya Abubakar Sadiq na Jami'ar Modibo Adama da ke Yola Adamawa Najeriya wanda ya ci gaba da cewa
kamar yadda na faɗa waɗansu wurare ba sa samun shi kuma ba a yi tsammani za su same shi ba ma Samson ya riga ya faru a da a baya ya wuce ya wuce wato sun samu sun shiga extinct stage saboda yana da alaka da yadda wannan mountain building process din yake faruwa mountain building process din yana da stages yana da hawa-hawa farkon stage din da shi ne wanda ya riga ya faru shekaru miliyoyin abin da suka gabata kuma ya faru ne mafi yawa a kasashen turawa kamar su area da ake ce musu alpine region wanda sanadiyan haka din ya haddasa da waɗansu tsaunukan da aka samu a wancan ɓangaren kamar su Himalayas su Andes su Rockies wannan sunayen duwatsu ne wanda suka faru farko yadda aka yi kasa to wayannan irin wuraren nan saboda kasancewa nasu mountain building peace process din stage din ya riga ya wuce to ba za su samu alaka da girgisan kasa ta ya riga ya wuce a nasu sai kuma aka zo stage na biyu wanda ya faru a mafi yawa a wannan stage na biyu one second order process din ya faru a mafi yawa kasashen Africa ne su suka fama da mountain building nasu so wayannan taunukan da kake gani a kasashen Africa mafi yawan su sun faru ne a lokacin da second order stage din kuma sun fama da girgizan kasan su a wancan lokacin yayin da ake kokarin gina musu duwatsu da su taunuka din to shi ma wancan stage din ya wuce sai kuma aka shiga stage na uku yanzu third stage mountain building process shine yanzu wuraren da girgizan kasa na faruwa sukan samu sabbin taunuka wanda yake fitowa ta bangaren volcanic eruption din so wuraren da suka fi fuskanta irin wannan yanzu shine mafi yawa wuraren kasashen Asia su ne suke fama da wannan din yanzu to su ma idan tafiya ya tafiya za su zo su passing wannan stage din su kuma su wuce sai dai ya tafi wani bangare kuma daban to amma girgizan kasa kamar yanda na faɗa yana da alaka ne da natural happenings abinda Allah ya nufa zai faru saboda duniya kawo an su halittunsa a bayan kasa wanda da babu su suna can cikin kasa shine wannan duwatsun da muke da sauraron taunukan da muke gani duka a bayan kasa yanzu haka yake faruwa kuma a lokacin da yake faruwa suna tattare da girgizan kasa shine abinda yake faruwa sai dai tambayansa na biyu yake cewa to mun da abun yake faruwa wani mataki zamu yi mu doka akwai matakan da za a iya doka abinda wanda aka ce Allah ne ya yi shi da yana da wuya ka dauki mataki akan shi amma akwai dan yaran da zaka yi kai na shiryawa idan hakan ya faru ko da zai faru ba zai kawo maka illa mai yawa har ya haddasa maka asara da yawa ba saboda waɗannan abubuwan ba za su faru ba mala salihu sai sun nuna alama za su faru so a sai tunda suna da alama ai sai mu yi la'akari da wannan alamun da suke nuna
kamar wani alama suke nuna
madalla a duk lokacin da girgiza kasa zai faru zai nuna alama na farko akwai abin da malaman ilimin kimiyya suke cewa tremor nan kamar wani kara zaka ji wani kara sound ina iya tunawa a Najeriya abu kamar hakan ya ba faruwa a 1994 a lokacin mulkin soja yanda ya faru a Lagos aka waye gari cikin dare aka samu wani karan da ba taba jin shi ba sanadiyan wannan karan mutane da yawa masu suka talle suka shiga cikin teku saboda karan ne wanda ba su taba ji ba aka ce wayansu makamai ne suka fashe a waje ajiyan sojoji da sauransu duk da bincike ya nuna sai aka ce duk ba wani makamai da suka fashe ko wani abu sanadiyan nauyi wanda yake doron kasa a birnin Lagos shine haddasa wannan tremor din
tun a wancan lokaci
so abun nufi alama ne idan ba a dauki mataki ba to yana iya haddasa ya kawo girgizan kasa ka gan daya kenan sannan na biyu dai daga cikin alama na biyu shine wani lokaci yakan nuna maka tagu ko a cikin gine-gine saka ga wani tagu ya tafi da nisa a jikin gini a wannan fourth line din wannan line da ya nuna alama girgizar kasa yana iya faruwa nan zaka ga gine-gine na da tagu zaka yi tafiyan kilometer aru kana kallon wannan tagun a wancan gefe to duk alama ne kuma in ka zauna zaka ga sagun kaman abu ne na wasa sai ka ga kullun yana nuna yana girma yana dada buduwa
idan kaman kullun
yana dada karuwa yana dada buduwa to yana nuna alama idan za a samu girgizan kasa so wancan sagun yana being fourth line din ne a kasa so idan hakan ya faru to a sai ya nuna wa hukuma abin nan alama akan cewa girgizan kasa yana iya faruwa anan saboda ga abin da ya faru to sai mu hukuma su dauki mataki ko a dibe mutane daga wurin ko kuwa a rusa gine-gine ne a sake wani ginin da zai iya ya zamanto dacewa da koda girgizan kasa zai faru ba zai abu nan ba sannan na karshe girgizan kasa kamar yanda nace yana iya faruwa a ruwa ya faru kwanan nan ya faru a Bahar Maliya wato Red Sea kenan wanda ya wuce tsakanin Turkey da Syria ya zo ya shiga kasashen Larabawa har ya tafi Asia ya je hadu da teku ya faru a farko wannan shekara ko karshen wannan shekaran dai shekaran ta gabata a farko wannan shekara wanda wannan girgizan kasa din ta faru ne a cikin ruwa amma kasancewa wannan fault line da nake fadan nan ya bi cikin ruwa har ya zo ya haura doron kasa har ya shiga Syria ya shiga Turkey ai mun gan asaran dukiya gine-gine da sauran rayuka da suka fama da shi sanadiyan wancan girgizan kasa din to irin wannan girgizan kasan da yake faruwa a cikin ruwa yana da wuya ilimin kimiyya ya nuna cewa faruwan shi yana nan alama zuwa amma tunda a cikin ruwa yake amma in aka yi rashin sa'a sai fourth line din yayi tafiya tawo har ya hau kan doron kasa to yana iya haddasa rikici a duk line da ya bi din hanyar da ya bi duka koya nisansa ko da zai tafi kilomita miliyan ɗaya ne to sai ya haddasa wannan rigima ɗin da barna ɗin a wannan layin nashin nan. To amma idan ya faru a tsakiyar teku ne manyan tekuna to zai iya kare bai iso gaba ba. To sanadiyar haka mutane ba za su san an yi shi ba ma kuma ba za a ma filin ɗin shi cewa an samu abu haka ya faru ba. To a kasancewa na Syria da na Turkey ya faru ne akan karamin kogi ba teku ba ne. Akan karamin kogi ne to shi yasa tafiyan bai yi nisa ba sai ya hau doron kasa. Sanadiyar hau doron kasa kuma ya shiga manyan kasashe na duniya kamar Turkey da Syria nan wanda ya hada samu su asara da yawa. To shine abin da yake tafiya da girgizan kasa. Tana da ma'ana, tana da asara. Ya dangana ga yanda mutane suka dauke ta. Amma dai ainihin sa an yi shi ne don Allah ya kawo mana waɗansu kayayyakin da suke da amfani a gare mu yan adama bayan kasa waɗanda suke nesa
su hauro.
Sun ba ta wannan hanyar ba, so ba za su samu haurowan ba. To amma kasancewa yanda mutane suke yin gina-ginen su da sauransu sai ya kasance wani lokaci a zo bakin kogi kusa. So idan hakan ya faru ko kuwa a yi ta gine-gine ba plan. Kowa ya gina abin da yake so a bayan kasa, kasancewa yana da kuɗi ya yi haka ɗin. Gwamnati, hukuma ba su da wani matakin da suke ɗauka su yi regulating wannan abubuwan. To amma mafi yawan wa'annan abubuwa idan ya faru, asaran yana faruwa ne a kasashe masu tasowa, don saboda mu ne ba mu da plan for irin abu kamar haka. Kasashen Turawa ko da zai faru a wurinsu a yanzu ɗin, kusan zance ba za su sha wahalan barnan da abun zai haddasa musu ba, kusan cewa suna sane da haka kuma sun ɗauki mataki yaya za su addressing irin abu haka ko da zai faru. Shine za ka gani in za ka yi gini suna regulating abinda za ka yi gina ɗin, ya ginin da za ka yi ɗin da sauransu. Injiniyoyi sukan iya su zo su ba da shawarware kuma dole ka yi amfani da shi. Amma wanda shi bambam da kasashen mu a Afirka dole za su ce maka in kana da kuɗi kawai ka gina duka abin nan. Sannan kuma yawan abun hawa, shi ma yawan abun hawa akan hanya su ma duk nauyi ne a doron kasa. Wanda a kasashen da suka riga suka girma suna iya su yi controlling wannan abun. Ba za ka ga yawan abubuwan hawa a lokaci ɗaya akan hanya a gari ba. Mu kuma a kasashe masu tasowa za ka tarar mutum yana da motoci goma a gida, gabaɗayansu gabaɗaya goma za su fita kan hanya a rana ɗaya ba tare da ya dame shi ba. In har yana da kuɗin da zai zuba musu mai, bai damu su fita duka akan hanya a lokaci ɗaya ba. Haka ma wancan. To kamin ka ankara sai ka ganga cinkoso abun hawa. To karin nauyi ne a bayan kasa. To ire-iren su da gine-ginen da nake faɗa wanda ba misali ba control ɗin yana iya haddasa girgizan kasa ya faru. To amma saukinmu da taimakon Allah, wannan abun murga mun wuce shi a Afirka a zamanin da muke a yanzu din.
Shi yasa ma
babu ma. Amma da ba haka ba, yadda muke abubuwan mu a safai ba control ba komai din nan. To da a ce muna cikin lokacin da muke fuskantar girgiza kasa, to ba abun da zai hana kasashen Afirka samun girgiza kasa akai-akai.
To prof, kusan muna gabar karshe wannan batu. Sun sake neman sani shin kowane mataki ya dace mu dauka dangane da faruwar wannan matsala.
To matakin kamar yadda na faɗa, abinda Allah ya riga kudura zai faru dai ba abinda zaka yi a kai. Amma kuma ayyukan Allah kuma abubuwan da Allah ya kudura zai faru ba zai taba faru ba sai ya nuna maka alama. A duk lokacin da muka ga irin wayannan alamun sai mun hukuma su dauki mataki. Matakin shine a tsaya tsayan daka a ganya za a yi. Amma alamai ya nuna har doron kasa cewa kamar wayannan tagun da nake faɗa yana iya nuna wa gine-gine, to sai a kwashi mutane a wancan bangaren a rusa gine-gine
din
don gudu da asara. Ka gani, in kuma wanda yake faruwa ne sanadiyan ayyukan dan adam a bayan kasa kamar manya-manyan gine-gine da sauran yawan abun hawa da sauransu a bayan kasa, to shi din ma yana iya sa gwamnati ta zo ciki ta sa baki ta gan cewa ta kai ide wayannan abubuwa wanda ba zai kai ga wancan lokacin ba. Shine matakin da zamu yi mu dauka kawai.
To sai a kasance da mu makon gobe don jin ansoshin wasu tambayoyin. Yanzu a madadin wanda ya ansa mana tambayoyin, Professor Abubakar Sadiq na Jami'ar Modibo Adama da ke jihar Adamawa Najeriya, da wakilinmu Muhammad Salisu Lado, da producermu Salaman Abu, da injiniyanmu ni Ibrahim Kalmasi Garba ke cewa sai makon gobe idan Allah ya kai mu. Wassalam.
Tare da Ibrahim Kalmasi Garba, wannan shirin na zuwa muku ne daga nan Washington DC. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba,
wasanni a takaice. Chelsea ta yi watsi da tayin Arsenal kan Kai Havertz, sai dai kuma ba daina tattaunawa kan dan wasan na Jamus ba, mai shekaru 24 dake cikin matsuwar banin kungiyar ba. An baiwa Manchester United daman sayan dan wasan Portugal mai shekaru 21 Gonçalo Ramos dake Benfica kan fam miliyan 80. Chelsea ta amince da wasu sharuɗa kan dan wasan Villarreal dake wasa a Senegal, Nicolas Jackson mai shekaru 21. Bayern Munich na tattaunawa kan dauko dan wasan Manchester City da Ingila, Kyle Walker mai shekaru 33. Barcelona ta shiga farautar Ilkay Gundogan na kasan Jamus, wanda kwantiragin sa ya kare a kungiyar Manchester City. Kungiyar ta yi masa tayin kwantiragin shekaru 3. Lionel Messi ya kafa tarihin zura kwallon wuri a wasan Argentina da Australia. Messi ya zura kwallaye mafi sauri a tarihin kwallayen da ya taba zurawa Argentina yayin wasan da kasar tashi ta lallasa Australia da kwallaye ci 2 da nema. Croatia da Spain za su hadu a wasan karshe na National League. Ta tabbata cewa Croatia za ta doka wasar karshe na gasan cin kofin kasashen Turai, wato National League ne, da kasan Spain, bayan da kasar ta yi nasarar doke abokiyar karawarta Italia da kwallaye ci 2-1. Conor McGregor na fuskantar tuhuma kan zargin cin zarafin mata. Masu shigar da kara a Amurka sun fara tuhumar ficeccen dan damben nan Conor McGregor da cin zarafin wata mata a lokacin da ake wasan karshe na gasan kwallon kwando ta NBA a birnin Miami a Amurka cikin watan nan. Rahotanni sun ce dan wasan Real Madrid Eden Hazard na shirin sauya sheka zuwa Brunei, kungiyar da ta samu tiketin komawa gasan Premier daga matakin gasar kwallon kafa Ingila mai daraja ta 2. Dan wasan baya na kungiyar kwallon kafa ta Chelsea Thiago Silva ya ce kungiyar na bukatar kullo da wasu sabbin dabarbaru ko kuma ta sake fuskantar koma baya mafi muni a kakar wasa mai zuwa. Dan wasan gaba na kungiyar Manchester City Erling Haaland ya taba tarihi cin kwallaye mafi yawa a kakar wasa daya. Haaland ya ci kwallaye 33 a wasanni 29 da ya buga a gasar ta Premier a wannan kakar ta 2022-2023. Dan wasan Nigeria Emeka Obioma mai kwallaye 16 a wasanni 21 ya lashe takalmin zinari na gasar Premier League ta Nigeria. Brighton na son Chelsea ta bada fam miliyan 100 kan dan wasanta na tsakiya Moses Caicedo mai shekaru 21. Paris SC Germany na son sayan Bernardo Silva, kuma ta shiga tattaunawa da dan wasan na gefe, sai dai Manchester City bata shirya rabuwa da shi ba. Kungiyar Al Nassr kasar Saudiya za ta gabatar da tayi mai gwabi kan dan wasan Morocco dake taka leda a Chelsea Hakim Ziyech mai shekaru 30. Dan wasan Fulham Tosin Adebayo na cikin yan wasan da Tottenham ke hari a yanzu. Lado Salisu Garba, muryar Amurka daga Yola a Nigeria.
Madalla, da wannan ne kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe, wato labarai amma a takaice.
Jami'an tsaro a Uganda sun ce suna zargin mambobin kungiyar 'yan tawayen ƙasar ta ADF da alhakin kai harin jiya Juma'a a wata makaranta da ke yammacin ƙasar, inda mutane 41 suka mutu. Hukumomin tsaron sun ce a daren jiya ne 'yan tawayen suka kai harin a kan makarantar sakandare mai suna Luburera Secondary School a Mampodwe a lardin Kasese na yammacin ƙasar kusa da kan iyakar ƙasar da Jamhuriyar Demokradiyyar Congo. A yau Asabar, farmaki ta sama ya kashe akalla mutane 17 a tsakiyar Khartoum, babban birnin ƙasar Sudan mai fama da rikici. Waɗanda harin ya ritsa da su sun haɗa da yara 5, kamar yadda jami'an kiwon lafiya na ƙasar suka tabbatar. Wata tawagar shugabannin ƙasashen Afirka na ganawa a yau Asabar da shugaban Rasha Vladimir Putin a St. Petersburg a ƙoƙarin shiga tsakani don a cimma wata yarjejeniya ta kawo ƙarshen yakin Ukraine da Rasha. Tawagar ta yi makamanciyar wannan ganawa da shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky a jiya Juma'a.
To, ban sauraro, da haka ne muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokacin. Sai kuma gobe da safe, idan Allah ya kai mu, za a ji wasu abokan aiki mu ɗauke da wani sabbin shirye-shirye. Yanzu a madadin Mahmud Ibrahim Kwari da ya taya ni gabatar da shirin, da kuma Dadi Balawe wanda ya shirya ya kuma ba da umarni, da ma injiniyanmu na wannan daren Baba Yakubu Makeri ne, nake muku fatan alheri. Wassalamu.